بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الموقوف رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله قائد البر المحجلين، وعلى آله وصحابته البر الميامين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. مواعيد شهر شقص قوة رمضان ألف الأليف أربعين دبقي التفية الشكر الهجرة واندكما يدي زي دبقي قوة أكو ميلادية شكرة تبوبي دشرين دشدة a majalisinmu da muke karatu a cikin littafin alamu sunnatul manshura li'tiqadi ta'ibati najiyati al-mansura na al-shaykh al-allamah al-hafiz ibn ahmad al-hakimi alayhi rahmatullah karatun da muke a nan masallacin muhammad al-amin sallallahu alayhi wasallama ana kunfur bijawa cikin garin azare karamar hukumar katabu jihar Bauchi, Nigeria. Za mu tashi tambaya ta 36, ma huwal iman. Wannan tambaya tana cewa menene imani. Al-jawab amsa al-iman qawlun wa amalu قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. إيماني أصل إيماني أو جل رباوة ينا نفهم التصديق قسكة ونشين أصل إيماني التصديق قسكة amma imani abin da ya kunsa a mahanga ta shari'a menene yake haduwa ya zama imani ta fiskar abubuwan da ake imani da su kafin imanin mutum ya tabbata sunan rukunin imanin nan guda shida amma ta fiskar abin da shine imani da shine imani yake yiwuwa to nan kuma ya hada gaban dan adam guda uku harcansa zuciyarsa da kuma gangar jikinsa bai yiwuwa mai imani ya ce yayi imani sai idan waɗannan gaban da Allah ya halitta masa sun yi tasiri sun aikatu a cikin imaninsa zuciyarsa ta kudurta masa abin da za a yi imani da shi duk waɗancan rukunin imani da aka faɗa guda shida sai zuciya ta yarda da su sannan haka harcensa ya furta tun daga kalmar shahada har zuwa abubuwan da musulunci mutum baya yiwuwa sai da faɗansu akan harshe duka masallah ko karatun fatiha akwai azkar na cikin sallah akwai kabbarori a cikin sallah akwai tahiyya a cikin sallah sannan musulunci baya rabuwa da kiran sallah baya rabuwa da ikama baya rabuwa da karatun alqur'ani baya rabuwa da umarni da kyakkyawa da hana aikata mummuna wato har sai a aikace ki a wajen musulmi ba a bar harcen musulmi yana da shiru ba a aikace ki wani aikin na harce wajibi ne wani aikin na harce mustahabbi ne amma dai harce a aikace ki sannan haka gabbai gabban mutum ka duba sallah da tsayuwa da ruku'u da sujjada da zama wani ayyuka ne na gabbai umara da haji ayyuka ne na gabbai zakka ayyuka ne na gabbai da sauran ayyuka da musulunci umarni da su wanda a aikace ake yin su su jihadi ayyuka ne na gabbai to idan ka dube ka zaka ga waɗannan gabobin naka guda uku da zuciya da harshe da gangar jiki su suke haduwa su gudanar da abin da ake bukata a musulunci don haka su ne kuma ginshikin imani da su ne imanin mutum yake karuwa da su ne imanin yake raguwa idan mutum furucinsa ya fi yawaita akan abin da Allah yake so ya takaita furucinsa akan abin da Allah yake so ayyukansa na gabbai suka yawaita akan abin da Allah yake so to abin da ya gaskata na zuciyarsa zai rika habaka imaninsa zai rika karuwa saboda furucinsa da ayyukansa sune za su dinga karawa imanin ƙarfi sannan haka idan mutum kuma harshensa ya fi yawan faɗan abin da Allah baya so na sabo da shirka da kafirci gabbansa sun fi yawaita aikata abin da Allah baya so zai yi sata zai yi ƙarya zai yi shagiya zai yi zamba zai yi kaza ko ya fada shirka to idan gabbai ma za su aikata abin da Allah baya so to gurgurdan yadda mutum yake fada ko yake aikata abin da Allah baya so gurgurdan yadda kuma imanin yake rauni a cikin zuciyarsa so mutum ba zai bushe ba yana aikata sako har sai ya zama a cikin musulmai mafi lalacewar masu da'awa su musulmai shi sai kaga mutum a lalace musuluncinsa ba shi da wani muhimmanci ba shi da wani tasiri to harshensa ne da gabbansa suke lalata imanin a cikin zuciyarsa idan ka ga mutum ka gan shi kamamme da alamar cikar imani da alamar tsoron Allah ta tare da shi to in ka dubi maganganunsa da ayyukansa za ka ga ya fi yawaita faɗan maganganun da Allah yake so ya fi yawaita aikata abubuwan da Allah yake so shi yasa sai imanin sai yake haɓaka a cikin zuciya to ba ka raba imani da waɗannan gabban kashi uku da suke jikin ɗan adam to shi yasa a nan malam sai ya shigo wannan babi ya ce al-imanu qawlun wa amalun imani furuci ne da kuma aiki qawlul qalbi wal lisani furucin zuciya imani sai zuciyar mutum ta furta sai ta gaskata wal lisan haka sai harshe ya faɗa kun ga a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bakkonsa Abu Talib idan ana magana a babin imani shi misali Abu Talib bakkon annabi alaihi salatu wasallam duk yanda wato mai kauna ya kai kauna da son abin da yake kauna Abu Talib ya kai wajen kaunar annabi sallama da son sa har annabi yana ya zo da annabta makka sun yi bore sun kishi bakkonsa bai yada shi ba bai bi shi ba amma bai yada shi ba yana nan a gidansa ya kuma daure masa dindi amma bai yadda ya yi harkar ba domin yana ganin cewa shi ma kamar batamar ba amma ya ba shi kariya ya tsaya masa ya tsare masa ya yi komai kaunarsa da sonsa har ta kai ga sai da ya ji a ransa ya gamsu domin a yadda ya san Muhammadu ba zai zo da wargi ba a yadda ya san Muhammadu ba zai zo da shiri ta ba da haka ya gamsu a ransa cewa abinda Muhammadu yake din nan akai gaskiya ne. To amma abinda ya hana shi ya furta saboda kare abun kunya a Makka, idan yace ya shaida Allah ɗaya ne, Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yana dattijo a Makka yayi abun kunya, wannan abun sai ya hana shi ya furta la ilaha illallah. Yana cewa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyanil bariyati dinan laula al malamata aw hizara masabatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Yace haqiqa na san addinin Muhammadu shine mafi zababban addini a ban kasa, ba ai addini mai kyansa ba. Yace in ban da gudun sarki ba ko gudun kar a zage ni ba, to da ka same ni mai sauƙin kai akan wannan addinin naka, a bayyane zan yi addininka, amma za a ce na yi abun kunya. Abu Talib ya tafi kan addinin yara, yace wannan ya sa ba zan yi ba. Har yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab dafina, yace amma na rantsa ba za su iya maka, ba za su iya cutar da kai su maka taron dangi ba sai ran da nayi fulo da kasa. Kuma haka akai, ba iya isa ga Annabi alaihi salatu wassalam an cutar da shi ba sai shekarar da Abu Talib ya rasu, abun ya yi muni. To kaga da wanda ya fahimci Abu Talib da tafiyar al'amarin, zai fahimci cewa zuciyarsa ta gaskata, zuciyarsa ta faɗa, amma harshensa bai faɗa ba. Har ya zo mutuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya am qul la ilaha illallah, baffa ka ce la ilaha illallah. Wannan ne idan ka faɗa, yace zan tsaya ma da ita a matsayin hujja ranar alkiyama, lokacin da zai cika. Inda yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya cika da wannan, to ya kare tafiya. Kaga bai taba sallah ba, bai taba kaza ba, bai taba kaza ba, bai taba, amma iya wannan da ya faɗa to sauran al'amuran za su zo da sauƙi, amma bai faɗa ba. Musulman yana cewa kul, kace kawai yake bukata wajen sa, amma bai ce ba. Da bai ce ba, ya tabbata da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata Abu Talib dan wuta ne, dan wuta ne, babu ko kwanto dan wuta ne. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan nuna takaicin sama na mutuwar babbansa, bai yi kalmar shahada ba. Allah madaukakin sarki yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ba kai kake shiryar da wanda kake so ba, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Wannan aya ce alqur'ani mai girma, malaman tafsiri suka ce akan Abu Talib. To wannan zai nuna maka cewa imani yana bukatar idan zuciya ta karba har ce ya furta. Mu gannan yanzu da a ce mutum zai ajiye duk wani abu na harshe, to kaga kana ajiye abubuwa na harshe, ka ajiye har sallah ke, to imani ba zai saura ba, sai kafirci. Don haka idan zuciya ta yarda sai harshe ya karba, shine qaulul qalbi wal lisan. Idan kuma harshe ya faɗa zuciya bata karɓa ba, oh, su ibnu salul kenan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, shi kuma jagoran munafikai, su ne waɗanda imaninsu bai wuce kan harshensu ba, bai shiga zuciya ba, za su zo masallaci za a yi sallah da su. In an tashi lissafi masu jihadi za su zo su ma aza sunayensu. In an tashi fita za su kama hanya, amma su fara galauci a kan hanya, kuma su fara bi suna dasa tsurku a tsakanin masu jihadi, suna sa musu karyar zuciya. Idan Annabi sallama yana nan za su zo su zauna a masallaci ana karatu suna gatsani suna kyatta ido kwata-kwata abin baya zuciyarsu. Su sun zo ne sun shigo cikin hidimar saboda idan an tashi yaƙi ba za a taɓa su ba, saboda duk wani abin da zai faru na yaƙi ko na faɗa da musulunci su tun da ana ganin su a masallaci ba za a far musu ba, da su da iyalansu da dukiyarsu sun zauna lafiya. Sannan in an samo wani alheri na zakka ko na ganima za a kasafta da su, munafiki kenan. Sannan idan sun bar masallaci sun koma cikin gari sai su je dabba su ta kafirai sai su je suna ba da labarin abin da yake faruwa. Su kuma can suna nuna musu cewa ai su CID ne, su security su ne a can. Da haka in fitinar ta tashi ta rigima can ma ba za su taɓa su ba. Za su ce a kubar su a can, ai suna mana aiki, ai informers ne. Informers ɗinmu ne a can. Da haka kun ga su ƴan gata ne ma. An ba su aiki su ne security farin kaya. Nan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana musu kallon masallata ne ƴan gida ne. Can kuma suna musu kallon informers ne masu kawo musu labari ne da tsurku. Da haka kuma su ma suna amfani su je masallacin su je suna mana amfani a wajen. Sai suka zama ƴan riga tsakani la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Suka zama su ba sa yin nan da gaske kuma basu tsaya a wajen waɗancan ɗin sun yi kafircin da gaske ba, sai suka zama ƴan riga tsakani. To shi yasa su sai suka fi kowa cutar da musulunci. Shi yasa ai su azabarsu da fitinarsu ta fi ta kafirai mushrikai zuriya. Shi yasa da malaman tafsiri suke lissafo wato masu shiga ƙofofin wutar jahannama da Allah ya ce laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsur. Wutar jahannama tana da ƙofofi guda bakwai. Guda bakwai ɗin nan kuma da rakat ne, wato ta sama ta fi dama-dama sai ta shida, sai ta abubuwan ta sama ta fi dama-dama, a dama-dama sai ta shida, a dama-dama sai ta biyar, a dama-dama sai ta ƙarshe ita ce ta ƙasa-ƙasa, ita ta fi kowace muni da tsananin azaba, ita ce ta munafukai, wadda Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Mushrikai ma suna samunsu. Saboda su sun cutar da musulunci, sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna cikinsa amma suna ɗaukan sirrinsa, suna kaiwa kafirai, sun yi ba daidai ba. To abin ɗaukan darasi a nan shi ne, su kuma da su ake sallah, kun ga aikace suna sallah. Sannan idan an ce ashhadu an la ilaha illallah za su faɗa. In ana karatun Al-Qur'ani za su karanta, don larabci ne za su karanta, za su haddace wani abu da za su haddace wanda za su yaudara da shi. So suna furuci, suna aiki, amma zuciyar babu a cikinta, babu kwata-kwata, ƙarya suke. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah ya san munafikai ƙarya suke. Yukhuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Allah ce suna koyewa a cikin zukatansu abinda ba sa bayyana maka. Da haka wasu imani. To tunda zuciyar ta zama farko ba da gaske suke yi ba, sai ya zama ba a karɓi imaninsu ba. Sallarsu ba za ta musu amfani ba, fitar su jihadi ba zai musu amfani ba, karatun Qur'aninsu ba zai musu amfani ba, kalmar shahadarsu kamar sun yi zane a kan ruwa ba ta da amfani. Jama'a an gane? Da haka a misalin wanda zuciyarsa ta yarda, rashin furuci da aiki ya hana shi ya zama mumini Abu Talib. A misalin wanda ga furuci ga aiki amma rashin kuduri a zuciya ya hana shi ya imani kamar munafiki. To ba wanda yake mai imani da gaskiya sai irin Abubakar da Umar da Usman da Aliyu Abu Huraira da Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Mas'ud da sauran sahabbai da kuke jin labarinsu, su ne da gaske suka haɗa hukunan. zuciyar da gaske ne fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu da gaske suke. Sadaqu ma ahadullah alaihi alqawl da suke wa Allah da gaske suke. Ulaika humus sadiqun. Allah ya ce wannan sune wanda suke yi da gaske, zuciyarsu ta karba abin da suka faɗa akan harshensu daidai yake abin da yake zuciyarsu, sannan kuma sun aikata a aikace wanda ya hada hukun nan, to shine mai imani nan. Kuma gurgudan aikin mutum, gurgudan haɓakar imani, shi yasa su da suka je suka yi jina-jina har suka rasa rayukansu, to sai ya zama imaninsu ya fi ƙarfi, ba irin namu na yanzu ba. Wani za a ce a fito a je a yi jina-jina ya kake gari, to aiki ne mai yiwuwa yanzu an ɗan fuskanci darasin. Malam ya ce kaunin kalbi wal lisani, furucin zuci shine kuduri, da kuma furucin harshe shine kalmar shahada da zikiri da sauran abin da ya zo a musulunci na harshe. Wa amalul kalbi, da aikin zuci, zuciya tana aiki, niyya aikin zuciya ne, tawakkali aikin zuciya ne, wallisani da aikin harshe, abubuwan da harshe zai faɗa a aikace, waljaware da kuma ayyukan gabbai. Wa yazidu bi ta'ati, imani yana ƙaruwa da aikin da'a, wa yanqusu bil ma'siyati, yana raguwa da saƙo. Ai ku shaidu ne yanzu da azumin nan ba a nutsu ba, ai an nutsu, kana yawan yin sallah, kana karatun Al-Qur'ani, kana dauke da azumi, kana zuwa wajen darasi, kana dan bada sadaka, kana ciyar da iyalanka, sun yi azumi, ka yi ɗawainiya, an sha ruwa, waɗannan ayyukan da suke da kake wuni a cikinsu da azumi, su suka sa maka wannan nutsuwa, sai kana jin ka nutsu, baka hayaniya irin ta Sha'ban, baka hayaniya irin ta Shawwal, Ramadan din ya zama maka daban, ka nutsu. Yanzu ko wannan zaman da muka yi muke karatun nan fa, idan azumi ya wuce ba haka zai ni da azumi ya wuce na bude littafi bayan asuba, sai wannan ya can, sai wannan ya can, sai wannan ya can, sai a bar da mutum bakwai. Amma yanzu kowa tara hankalinsa waje ɗaya, saboda imanin ne yake karuwa, ayyukan da ake yi din suna ƙara imani, mutum yana ƙara jin nutsuwa. Shi yasa ko ba da azumi ba, ka samu dama ka yi alwala, ka zo masallaci da wuri, an kira sallah ka yi nafila, ka ɗan yi azkar, a yi iqama, a yi sallah, a idar ka tashi kai wata nafilar, sai ka dinga jika kamar sahabu sahabi, za ka fita cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Ba daidai kuke da wanda ana iqama yana alwala ba, fatal fatal ya shigo da gudu ya kama ruku'u, ana idar waya tashi ya ɗaga waya ya fita, kamar bai sallah ba, zuciyarsa ba komai a cikinta. To ayyukan alheri suna haɓaka imani, yazidu bi ta'ati, imani yana ƙaruwa da ta'a, wa yanqusu bil ma'siyati, haka saƙo yana rage imani. Mutum ba zai bushe ba, yana iya saƙo ko na baki ko na aiki, imaninsa yana raguwa, imaninsa yana raguwa, har sai ya zo zai wuce ma bai san nan masallaci ba ne, saboda ba shi da masallaci ba, fidda da shi. Ana wa'azi bai san wa'azi ake ba, a kunna Qur'ani ya ji an dame shi, saboda saƙo ne yake cire masa imani daga ransa. Kamar yadda aikin da'a yake haɓaka imani, haka aikin saƙo yake rage imani. Kun ji sirrin wato bambancin musulmai, wannan shi ne sirri, abin da ya bambanta musulmai a cikin musulunci kenan. Wannan yana riko da musulunci, wancan baya riko da musulunci, wannan ya yi safa-safa, wancan ya yi sosai. Ayyuka ne, in ka yawaita saƙo haka musuluncin zai lalace a zuciyar, ka zama lalataccen musulmi. Idan ka yawaita aikin alheri kuma, haka za ka zama zaɓaɓɓen musulmai, ka zama abin nunawa, abin buga misali, abin koyi, da haka da aiki. To ba ka taɓa cire aiki daga imani. Wa yatafadalu ahluhu fihi, don haka masu imani suna fifikon junansu a cikinsa. Dole wani ya fi wani ko ba ka ba? Imanin mu ba kamar imanin Abubakar Siddiq ba. Yawwa, dukkan mu da a ce mana mu'minai, shi za shi mu'mini kuma za a ce mana mu'minai insha Allah. To amma kuma ai ba dai bane ba. Ku ji fa Allah ta'ala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna. Waɗanda suka yi musulunci kafin a buɗe Makka, kuma suka ba da dukiyarsu, suka ba da jininsu, suka jajirce a lokacin da yin musulunci yake zama tsautsayi, a lokacin da yin musulunci yake zama jarumta, suka yi, suka ba da jini da dukiya. Allah ya ce ba za su zama ɗaya ba da waɗanda sai bayan an buɗe Makka suka yi musulunci, suka ba da dukiyarsu. Saboda bayan an buɗe Makka fa, Makka ta karɓi musulunci, ƙauyuka sun karɓi musulunci. Da aka buɗe Makka aka kama hanya, aka yi yaƙin Hunain, aka yi yaƙin Ta'if, aka ci garuruwa. Da haka an sha wahala, dai lokacin da aka buɗe Makka don ka yi musulunci ma ba ka cikin wata fargaba, ba mai tsangwamar ka saboda musulunci ya kama ƙasa lokacin. To Allah ya ce waɗanda suka yi kafin a buɗe Makka ƴan garaje, Allah ya ce to imaninsu ba za su zama ɗaya da waɗanda sai bayan an buɗe Makka suka yi imani ba, saboda su abin ya zo musu da sauƙi. Kamar sunnar Daniel ta yanzu, tsohuwar izala da sabuwar izala. Tsohuwar izala lokacin da ake ɗauki ba daɗi ‘ya’ya da iyayensu, aka yi gwagwarmaya, aka yi fama. Duk wanda ya shiga izala to sun shiga rigima da iyayensa, sun shiga rigima da sarkin garinsu, sun shiga rigima da masu anguwanni, sun shiga rigima da mutanen gari. Ana nuna su, ana sallah da 'yan sanda, ana ba su kariya, suna sallah ana jifansu. A lokacin suka yi izala suka yi sunna, to za su zama ɗaya da wanda yanzu in ya yi izala babansa ce a wani ai wani mun yi za a yashi ne ko ba haka ba? Ba wanda yanzu don ka yi sunna zai shiga rayuwarka, ba ka matsa kowa ba, ba ka shiga rayuwa, an riga an gama ganewa, yanzu ba fitina ba ce. To ba za ka haɗa ladan na da da ladan na yanzu ba, saboda bambancin wahala da ɗaukan tsautsayi. To Allah ta'ala sai ya ce kuma wa kullum, amma ba duka da na daɗin da na yanzu, wa adallahu husna, kowanne Allah zai ba ta kyakkyawansa ka. Yawwa, karka ji Allah ka cewa to kenan mu wanda ka banza mu ce a'a, kowa Allah zai ba ta kyakkyawansa. Ana maganar bambanci, shi Allah mai adalci, ana maganar bambanci. To ba ɗaya ba, amma kuma kowa ɗan gata ne a wajen Allah, ba dai aljanna ba ne ba, kowa za a bashi. Allah ya sa. To amma zancen ka ce ka faɗa da ka faɗa kuke da Abubakar ba ta taso ba. Wani mai barkwanci yake cewa wai sai mutum ya ƙare shigantakarsa, sai a ce masa wai in yi raka'a biyu, wai annabi ya ce duk wanda ya nafila raka'a biyu ni da shi ka faɗa da ka faɗa. Ya ce sai ya ƙare shigantakarsa sai ya nafila raka'a biyu. Ya ce wato su sai da na'ali su biyu kuwa baya kun yi ka faɗa da annabi ka yi raka'a biyu. To ba shakka masu imani suna bambanta junansu, suna bambanta, kuma imani ne ke bambanta su, imani ke bambanta su. Allah ka sa imanin mu da gaskiya ne. To lokacin mu ya tafi, yau kan a tambaya guda ɗaya, sai dai wala Allah ta zama mana shimfiɗa da abin da za mu ɗora nan gaba, ba zai mana wahalar ganewa ba insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin imani na gaskiya, tabbatar da gadagan mu a kansa, raya mu a kan musulunci, ya kashe mu a kan imani cikakke. abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.